العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكى بركة ثم أشكى لتاك أمدة الأحكام مع الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله أيضا من شجاع صاب بابي بياني تكتشم بياني أكاب ديشا في قادو sauran kuma sai mu koma makaranta mu san yayi ke wannan sabon littafin mal rahimahullah yace kitabun nikah wannan littafi ne da ke bayani akan aure shi dai aure yutlaqu ala aqd az-zawjiyya as-sahih wato kullu alaqar auratayya tsakanin mace da miji ingantaccen kullawa wannan shine abin da ake cewa aure malamai suna cewa lughah an-nikahu lughatan haqiqatan fil wad'i wa majazun fil 'aqdi aw wani lokacin kuma haqiqatan fil 'aqdi majazun fil wad'i saboda yadda ayoyi suka zo da lafazin wato abin da ake nufi da an-nikah kamar ayar da Allah madaukake yake cewa فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ده آيات ده الله كيتوا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هو ان سنة بيان ولكن انا ما كان اكن كل اجر اولي ونكما باوي كل اجر اولي كدي با حدا ده رفي داكي واتو غمتشي شيري اولي abune wanda an shar'anta sunna ce mai karbi a sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma duk musulman duniya sun tabbatar da shar'ancin aure don nusus da suka zo da suke umurtar mu da yin aure kamar ayoyin da muka karanta banki huma qabalakum minan nisa ayar suratul nisa da kuma ayar suratul nur anki wal ayama minkum salihin min ibadikum wa imaikum da kuma ayin suratul baqara fala ta'duluhunna yankihna azwajahunna idha taradu bainahum bil ma'ruf usna nuna mana aure wato abune da an shar'anta kuma a hadisi zamu zo mu ji hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan aure to anan aure malaman fiqh suna cewa yana shiga wato hukuncin shari'a guda biyar wato wani lokaci zai zama wajibi wani lokaci zai zamanto mustahabbi wani lokaci zai zamanto wato mubahi ne wani lokaci zai zamanto makruhi ne wani lokaci ma zai zama haramun akan wani me yasa saboda halayen da mutum zai kasance a ciki amma a asalin sa aure sunna ce misalin wanda aure zai zama wajibi akan shi shine mutumin da idan bai yi aure ba to sai yayi zina to zina kuma haramun ne saboda haka wajibi yayi aure din ya kame kansa aure zai zama haramun akan mutun yaushe idan mutun yayi aure ba zai sauke hakkin matar da ya aura ba ba zai bata ci ba sha ba ko tubatarwa ko wurin zama shi dai ya daura aure tana wahala a gidansu kaga ya hana ta wani ya aure ta shi kuma bai sauke hakkin da Allah ya daura masa ba kaga anan aure a hakkin sa haramun ne ko kuma auren zai sa shi ya bar wajibi misali matar shi zaka hana shi yin ibada da ya aure ta sai ya daina ibada to kaga wannan aure bai bai da amfani a gare shi saboda haka asali aure sunna ce sannan kuma aure yana da fa'idoji masu yawa wanda mun san wasu daga ciki wato akwai kamewa namiji zai kame ita mata za ta kame daga afka maharamu kowanne zai wadatu da abin da Allah ya halatta masa wannan babbar manufa ce sannan kuma a cikin aure akwai yawaita al'ummar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna tanakahu wa tanasalu fa inni mukathiru bikum al-umam yawm al-qiyama ku yi aure ku hayayyafa domin ni ne zan samu wato zan yi albahari da yawan al'umma ran tashi kiyama tsakanin annabawa a cikin aure akwai hifzul ansab kiyaye nasaba kiyaye zuri'a domin idan babu aure ana samun ayashehu ba wanda zai dauki dawainiya kowa sai dinga yin abin da yake so amma a aure sai a kiyaye nasaba a kiyaye zuri'a sannan kuma a aure wato za a samu kauna da soyayya da kulla dangantaka idan mutum yayi aure a wani gida ya zama tamkar dangi ne a cikin wannan gidan sannan kuma a cikin aure wato za a gina gida a samu zuri'a wanda za a hadu a gina al'umma wannan kasa kuma Allah ya cimbuda ne domin mu layar da ita da ayyuka na alkhairi da gina mutane sannan kuma kowanne zai yi kokari ya saukar da dawainiya da ke kansa shi miji an neme shi ya je nemi abinci ya tarbiyantar da ƴaƴansa wajen ilmantar da su da duk wani abin da iyalan gida suke bukata miji idan ya aure zai dauki wannan dawainiya kaga ya rage musu wahala haka kuma mace za ta tashi da tadabburi na manzil tanadin gida da kula da abinci da kula da yara wajen tsaftar su da sauran abin da kamata ita mace a bangaren ta idan haka hadu sai kaga an gina al'umma anan za mu san cewa mace da miji dukkan su akwai masuliyya a kansu shi miji akwai nauyi a kansa idan ana so rayuwar aure ta yi dadi sai ya sauke wannan dawainiya kafin rayuwar ta inganta haka shi ita ma mata ta saukar da nauyin da ke kanta da yawa idan aka samu matsala a rayuwar aure yana faruwa ne a tauye wani ɗaya daga cikin abokan zama ga haƙƙin da Allah ya dora masa ko mace ta ki aiwatar da abin da Allah ya nema shi kuma miji yana saukewa sai shi ma ya kuturce ko kuma miji yana wato tauyewa ita mace tana saukewa sai ita ma ta kuturce sai kaga anan yazo ya samu za a samu wato kace nace da rashin kwanciyar hankali a gidan aure duk wanda ya aure ya san cewa ciyarwa da tufatarwa da ilmantarwa da bada wurin zama da fadin magana mai kyau da sakin fuska da nasiha duk wannan haƙƙi ne akan miji tare da iyalansa ita kuma za ta tashi da ta aikata abinda ake nema a gida na hidima a gida na girke-girke da dafe-dafe na shara a gida tadabburin gida gyara kayan gida da kula da ƴaƴan mijin ko da ba ita ta haifa ba ta kiyaye dukiyar mijinta da gidan mijinta da kanta ga wanda bai wato inganta ya shiga gidan ba kuma za ta dinga taransa da sakin fuska da murmushi ta tanada masa duk abin da yake bukata a lokacin da ta san yana bukata da kuma wasa da faraha da sakin fuska da irin wannan ne za a samu sa'ada na zaujiya da ake bukata a rayuwar aure a duk lokacin da abokan zama suka saukar da wannan nauyi sai mu ga gida an samu tarbiyya ta aure wato fahimtar juna ai kuma za su tashi da kwanciyar hankali amma a lokacin da ɗaya bangare ya kasa saukewa ko duk suka kasa saukewa aure dai yana nan amma dai ana da zaman wato doya da manja da ake fada to hadisin mu na farko a wannan babin malam rahimahullahu yace an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda khadimi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yana raka annabi sallallahu alaihi wasallam wurare yana daukan takalminsa kuma wato yana masa hidimomi dai haka da aike-aike qala yace qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace da mu ya ma'shar ash-shabab ya kutarun samari annabi ya fuskantar da magana ba ga tsoffi ba ba ga masu mata ba a samari da ba su da aure ya fuskantar da wannan magana gare su saboda muhimmancin su da kuma wato amfanin wannan umurni da za a ba su ya kutarun samari manistata'a minkum alba'ata duk wanda zai iya cikin ku ya saukar da nauyi alba'a shine dawainiya da aka daura wa mutum masuliyya da mutum zai dauka na iyali shine alba'a gida zaka iya tanada mata abinci zaka iya bata zaka iya kare mutuncinta wannan duka yana cikin alba'a duk wanda zai iya haka bali ya tazawwaj to yin aure kada kana da hali kana da wurin zama da zaka iya aje matarka kana da sana'a da zaka iya ciyar da ita kana da wato lafiya da zaka yi kazar-kazar na kai kawo da kare mutuncinta da kare ta daga abin da zai cutar da ita duk wannan akwai sai ka ce a kai baka shirya aure ba sai wani lokaci sai kai kaza wani ya ce sai na graduate ko sai na zama ina da PhD ko sai na samu kaza a'a annabi yana umurtanka idan har ka kai kai aure me yasa annabi ba da umurni ta fa innahu aqaddu lil basar domin aure shi zai taimaka wajen rantsa ido aqaddu lil basar wato rufe ido idonka ba zai dinga hangan matan haramun ba. Sannan wa ahsanu lil farj shine yafi kare farjin mutum daga zuwa inda aka haramta. Wannan shine umurni na farko. Wa man lam yastati, to idan mutum ba zai iya ba fa, ba zai iya yin aure ba saboda ba yi da ba a cikakke, ba yi da gidan da zai aje matar, sai dai ko ga gida amma babu kudin da wato ba yi da sana'a da zai iya daukar dauni iyalansa, a ga gidan amma ba shi da lafiya da zai yi kai kawo na neman saukar da haƙƙin iyalansa ta fuskar kare mutuncin da ta fuskar yau da gobe, tunda aure ba biki ne na wata guda an rabu ba, iya rayuwa ne, kai kuma abin da kake da shi din bai wuce ka ci wata ɗaya ba ya kare, ba ka da hanyar da zaka nema, a'a ka dage ka samu hanyar da zaka dinga kai kawo na dawwamar da rayuwar aure. Idan mutum ba zai iya ba, annabi ya ce wa man lam yastati, wanda ba zai iya ba, fa alayhi bis-sawm, to na hore shi da yayi azumi. Me yasa zai azumi? Sai ya ce fa innahu lahu wijaa, domin azumi zai zama garkuwa ga mutum. Azumi yana kariye sha'awar mutum, inda sha'awa ce za ta sa mutum ya je aikata haramun, sai ya ce bani da na aure amma ina da na zina, a'a kada ka je kai zina, ka dinga azumi. Fa innahu lahu wija, domin azumi zai zamanto wato garkuwa ne. Bayanin da ya shafi wannan insha Allah za mu ji shi a lokaci na gaba. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.